Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu radio amfani sarauniya niya fara'a Nomad FM da kuma Dialog FM sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai kana za iya kama mu a Alfa Radio dake kuma sai a kasar Ghana ana kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau Litinin 2 ga watan Disamba shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Sule muka sake dawo muku a cikin wani shiri namu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirin kai tsaye a cikin shirin zamu ji irin wainar siyasa da ake toyawa a jihar Taraba bayan murabus da kakakin majalisar dokokin jihar yayi daga bisani sai mu ji ta bakin masana akan muhimmancin bin dokoki na ƙasa da kuma bi abubuwan da rashin bin dokokin kan iya haifarwa domin ci gaba ko kuma ci baya ga ƙasa wanda idan Allah ya bamu iko za mu bude layin wayar mu ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku shin wai akwai wanda yafi karfin ya bi doka Taya al'umma za su taimaki kawunan su wajen wayar da kai domin bin dokoki na ƙasa. Lambar da kamar kullun ita ce alama tarawa 1-202-205-6-5-5. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai tura lauyansa zuwa gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai da ke sauraron ba'asi game da batun tsige shi ba wanda za a yi ranar Laraba domin a ganin sa duk lamarin kage ne kawai. Shugaban kwamitin General Nadler wanda dan Democrat ne ya gayyaci Trump da lauyansa da su bayyana a gaban kwamitin yayin da za a yi zama na farko a zango na gaba a sauraron ba'asi. Shugaba Trump ya ceceki 'yan Democrats da shirya zaman kwamitin a daidai lokacin da zai halarci taron kungiyar tsaro ta NATO. An dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China a sanadiyar sa hannu da shugaban Amurka ya yi akan dokar da ‘yan Republican da Democrats suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a Hong Kong a cewar kafar yada labarai ta yanar gizo mai suna As Jones. Kafar ta bayyana wata majiya da ke kusa da jagororin tattaunawan shugaban Amurka Donald Trump na cewa an dakatar da tattaunawa akan yarjejeniyar cinikayya domin wannan dokar kuma ana buƙatar a ba wa shugaban ƙasar China Xi Jinping damar al'amuran da suka danganci siyasa su lafa. Ƙasar ta China ita ma tana ƙoƙarin ɗaukar matakan ramuwa abinda take gani kaman matsayin goyon baya da Amurka take baiwa masu rajin demokradiyya a Hong Kong. A yau Litinin ma'aikatar wajen China ta bayyana saka takunkumi akan ƙungiyoyin Amurka masu zaman kansu wanda suka taka rawa a zanga-zangar kin gwamnati a Hong Kong. Ƙungiyoyin da abin zai shafa sun hada da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Kuna shan labarin nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga tashin hankali da kiraye-kirayen neman a yi adalci da kuma kisan taron dangi su ne suka biyo zargin fyaɗen taron dangi da ya kai ga kashe wata likitar dabbobi mai shekara 27 a kudancin yammacin Hyderabad da ke jihar Telangana a ƙasar India. Wannan lamari da ya faru a makon da ya gabata ya tunatar da jama'a fyaɗen da aka yi wa wata ɗaliba mai karatu a fannin likitan gashin kashi wanda ya faru shekaru 7 da suka shige, ya kuma dada haskaka girman matsalar cin zarafin mata da ake yi a India. Ita wannan likitar dabbobi ta bar gidanta ne da yammacin ranar Laraba, aka tsince gawarta a kone kashegari da safe. Majalisar Dokokin Iraq ta amince da murabus din da Prime Minister kasar Adel Abdul Mahdi yayi a jiya Lahadi, matakin da ba a sani ba ko zai kawo ƙarshen mummunar zanga-zanga da kasar ta kwashe wata biyu tana fama da ita. A ranar Juma'a, Mahdi ya ajiye aiki kuma ana sa ran shugaban kasar ta Iran Barhan Saleh zai umarci masu rinjaye a majalisar kasar da su zabi sabon prime minister. Sai dai matakin zai dau lokaci mai tsawo domin ba a san waɗanne jam'iyyu ne suka fi rinjaye ba a majalisar. Mahdi da gwamnatinsa sun amince su yi aiki na wucin gadi har sai an fidda sabon prime minister.
Aishatu Sule da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran na duniya bari mu shiga duniyar rahotanni. Wata guguwar siyasa da ta kunno kai a jihar Taraba ta yi awon gaba da kakakin majalisar dokokin jihar, wanda wasu ke kallon wannan a matsayin ci gaba. Wasu kuwa suna ganin ci a matsayin cewar ana yi ma demokradiyya karan tsare. Ibrahim Abdulazizu ya aiko mana rahoto akan dambarwar siyasa a jihar.
Zaben sabon kakakin majalisar dokin jihar Taraba bai zo da mamaki ba, sakamakon sato kasa kasin da ke wakana tsakanin tsohon kakakin majalisar dokin jihar Abel Pitadiya da kuma gwamnan jihar Taraba Aktedare Disan Isiyaku, wanda tun farko ake zargin cewa shi ya fidda makudan kudade domin wannan dambarwa. To sai dai kuma ganin ma irin tarkon da zai iya fadawa, sakamakon sanya hannu a takardar tsigewa da wasu 'yan majalisar fiye da 10 suka yi kwatsam sai ga takardar murabus daga kakakin majalisar Abel Pitadiya. Wato ya jefar da kullon mangoro domin rabuwa da kuda. Amma dai zaman 'yan majalisar Neo Litinin ne aka zaɓi sabon kakakin majalisar Joseph Alkinja Kunina a matsayin sabon kakakin majalisar. Kana kuma aka zaɓi Hamma Adama Abdullahi a matsayin sabon mataimakin kakakin majalisar. To ko me sabon kakakin majalisar zai ce game da wannan sabon kujera da ya samu a yau? Ga dai Alkinja Kunina.
Abin da za mu yi shi ne za mu tabbatar cewa wannan alherin da Allah ya mana na zamantakewa mu a yanwa na Taraba State, za mu tabbatar cewa duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na majalisa za mu yi don mu ga cin gaban nan Taraba State. Za mu roki Allah zai ba mu basira da za mu cimma burinmu.
Shi ko da yake ƙarin haske kan wannan cece kuce da kuma dambarwa na majalisa daukin jihar Taraban, Honorable Bashir Muhammad Bafeɗan jam'iyyar APC da ke ma zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar cewa ya yi.
Bai lallai a matsayin mu na membobin majalisa mu ba za mu wuce dalilai da akawu majalisa ya karanta a cikin zaman majalisa ba, inda ya ce kakakin majalisa na da wato Honorable Abel Pitadiya ya ajiye mukami a bisa dalilai na kansa wanda ake kiran personal reasons. To mutum da ya ajiye ya ce ga dalilai, to waye ne kuma zai kara mishi wasu dalilai a ciki? To shi ya ce bisa dalilai na ra'ayin kansa. To bai bayyana mana menene dalilai din ba. To ba wani duk wanda ya faɗi abun da ya wuce haka ya yi mai cishigi.
An da zargi gwamnan jihar Taraban Darius Dasan Isiyaku da zama kanwa uwar gami wajen sauya kakakin majalisar, zagin da koshi gwamnan ke cewa ba haka lamarin yake ba.
Na fari barin gode ma Allah Ubangiji mai komi mai kowa cewa dan hargisi da anka samu a gidan majalisa su da kansu sun zona sun zatar sun yadda, wanda suke nan sun ce bari su ba wadansu wuri su ma su gada, kuma su da kansu sun yadda sun fito da wadansu. In Allah ya yarda yan na aiki da wadancan muka rabu lafiya, haka ma zai aiki da su wadannan, don dukansu a wuri na su daya ne. Ni kuma ba ne da waraya na bambanci ko na cewa kai ta fito PDP ne kai ga fito APC ne ko wani party dukan su a wure na majalisa ne dukan su kuma abu daya ne kuma mun yi aiki lamin lafiya da yanzu kuma haka din zamu ci gaba in Allah ya yarda ina son tabbatar ba mutanen state ba abin da zai canja zamu yi gaba ha mu yi nasara in Allah ya yarda
koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya bayyana yadda za ta kaya yayin da ko rahotanni ma ke cewa tuni wasu 'yan majalisar dokokin jiha suka soma shirin sauyin sheka. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Da Ibrahim Abdulaziz. Masana shari'a Najeriya na ganin cewar mahukunta kan yi wa dokokin kasar hawan kawara musamman akan abubuwa da ba su yi daidai da lamarin muradansu ba. Yau kimanin shekaru hudu kenan da aka garkama wasu 'yan kasar da kuma masana ke ganin cewar an tauye musu haƙoƙinsu na zama 'yan kasa. Barista Bala Usman wani lauya ne mai zaman kansa a birnin tarayya Abuja ya min karin haske akan 'yancin 'yan ƙasa.
Wato abubuwan da yake faruwa shine idan kana magana na tsarin mulki ka bada abin ne a rufe shi akwai right din damar da tsarin mulkin Najeriya ya bayar suna da yawa waɗanda shine na farko wanda ke da muhimmanci shine right to liberty wanda kamata yi idan har kai laifi abin cike ka an kai kotu kuma kotun nan ta bada belinka kamata bada belinka amma magana tsarin mulki dogon bayani ne mai tsawo amma da ya kamata gane cewa da duk lokacin da mutum yayi laifi misali aka kashe kotu ko kuma ta bada belinsa ya kamata a sake shi
to akwai adadin kwanaki da ya kamata koko a sa'o'i da ya kamata a ce ana tuhumar mutum a aje shi a bayan kanta koko ana aje shi har tsawon shekaru da mahukunta suka ga dama
a'a babu a tsarin doka shine idan aka tsare ka da wani laifi bai kamata ka wuce awa 24 ba idan ka wuce awa 24 sai akwai dalili mai karfi wanda ko ba a ciki ba gama bincike ba kuma sannan ba za ka wuce lokacin da kiransa reasonable time ba lokacin da hankali zai dauka amma idan aka ajiye ka you know babu ranar da za a tume ka ba ranar da za a maka shari'a to wannan rashin adalci ne amma matsalar mu da muke samu a Najeriya ko ince a Afirka shine muna cikin wani tsari wanda yake tsari ake ce mana yake na demokradiya amma tsari na gaskiya ba tsarin demokradiya yake ba dalilin ku shine duk mutumin da kotu ta yanke hukunci aka nemi beli aka ce an bayar to ya zama wajibi akan shugaban nan kowa zai nishi ba da wannan beli idan ba a ba da wannan beli ba an yi watsi da tsarin mulkin Najeriya an yi watsi da girman kotu so abin da suke faruwa shine abin mamaki ne a ce mu karanta cewa ai kotu ta ba da belin mutum kuma sannan mahukunta sun hana ina ganin wannan kuskure ne kuma ba cikin tsarin shari'a kin abin da mutum yayi a Najeriya ko me yayi inda har kotu ta duba laifinsa ta bashi beli to ya zama wajibi a ba sannan belin babu wani tsari da za ka rike mutum bayan kotu ta ba da belinsa babu shi a dokar Najeriya ba shi a tsarin mulkin Najeriya san zuciya ne
to ana iya cewa akwai waɗansu shafafu da mai waɗanda kunnin tsarin mulki ya wanke su cewar su sun fi karfin doka kenan
to ai tsarin mulki ba na mutane ne shafo da mai ba tsarin mulki na mutanen Najeriya ne na kowa da kowa ne ba wanda ya ware bai ce ga wani kaza in yi kaza hukunci ka musuwa ƴan Najeriya yake addressing da ƴan Najeriya yake magana saboda kai dan shugaba ya ga dama kotu ta ba da order ya ce ba zai bu ba to wannan gine yake na dama ba wai dama ce ta tsarin mulki ta bashi ba dama ce wacce ya gara mashi ba kansa ko mutane suka biya ba kan nasa kuma sannan suka bita amma babu adalci ga kotu because abinda nake so mutane su gaida anan shine babu abinda yake kare al'umma kamar a ce an zana bin shari'a babu abin da yake kare al'umma a ce mutum idan kana da mulki ka ce ba za ka bi shari'a ba yau idan mai mulki ya ki bin doka shi talakan da yake bin sa shi ma ya ki bin doka yaya kasar za ta kasance a tsari na demokradiya idan har muna so demokradiya ta girma a kasar nan sai mutane shugabanni waɗanda Allah ya ba su jagorancin al'umma sun san cewa bin doka ya zama dole a kansu bin doka adalci ne ko bin doka shi da kawo zaman lafiya idan yau aka ce kotu ta ba da beli idan ba ta da ba sai ka appeal ka gane idan kai appeal a tafi har lokacin da kotun karshe because an kafa kotuna ne dan su duba abubuwan da na baya suka yi wanda ba a jada ba sai a gyara amma ba kai da wani hurumi da za a ce an baka belin wani kaza ka ce kai ba za ka rasa saboda kai ka is kana da wata dama ina ganin wannan kuskure ne ba shi tsarin mulki kuma duk shugaban da yake wannan ba abin da yake illa ƙarya tsarin mulkin Najeriya, kuma saboda ya san ba abin da za a yi masa, amma kuskure ne ba abu ne mai kyau ba, kuma ya kamata a daina shi.
Talaka ka bar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Barista Bala Usman kenan, wani lauya mai zaman kansa a birnin tarayya Abuja. Masu sauraro, kamar mu kai ga bude muku layinmu, kada dai ku manta, yau muna tattauna ne akan muhimmancin bin doka. Wai akwai wanda ya fi karfin doka, kuma ta yaya al'umma suke taimaka ma junansu wajen fahimtar dokokin ƙasa. Kamar mu bude layinmu, bari mu shakata da wannan faifan.
Akan busa hakin talaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shude an yi wahalar fetur da amma fetur yayi tsada kanan zuriya yayi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciya ma ba motar wani sarki sai dai motar talaka daga kabu kabu sai dai taxi sune motar talaka
sune motocin na talaka
na ji tausayi ayana na ji tausayi ayana ajilo inda ma nai kuka ne ala ajau nai kwalla sai da na tai asibiti na ga mata zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kiran mu daga Baucin Yakubu, wa muke da shi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To malayi ba, muna jin ka.
To lallai bin doka kam a kowane kasa ma wajibi ne, ko mutum na mulki ko baya kan mulki yana da kyau kowa ya bi doka, shine zai sa kasan ta zauna lafiya kuma a samu ci gaba. Kuma yadda za a wayar da kai wa mutane wajen bin doka, yana da kyau a makarantunmu, a wajen aiki, a ko'ina a rika wayar da kan mutane musamman ɗalibai 'yan makaranta, a gwada musu bin doka yana da muhimmanci, su tashi da shi su girma da shi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
Mun gode malami ba, bari mu tafi jihar Niger. Ba muke da shi a Niger.
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To malami Ibrahim, muna jin ka.
Sai malami Yusuf, ba ma sai an je nema ainihin wanda suka fi karfin doka a Najeriya ba, ba sai an neme su ba.
Eh.
Domin saboda kaga tun daga matakin shugaban kasa har zuwa matakin kansila a kasar nan mutamu dai ta Najeriya, to gaskiya sun fi karfin doka.
To ban gane me kake nufin sun fi karfin doka ba.
Yawwa, domin saboda idan zaka auna da hankalinka zaka ga ga abubuwa na wanda yake ya fi a kirga wanda doka za ta aiki a kansu, amma dokar ba ta aiki a kansu. Doka dai ta tsaya a ƙarƙashin talaka ne kawai a Najeriya, ni a ra'ayina kenan.
To, Malam Ibrahim, to mun gode Malam Ibrahim. Bari mu tafi jihar Kaduna. Wa muke da shi a binnin ta garin gwamna? Wa alaikum assalam, Malam Murtala, layin ka bai da kyau.
To, kuma ni dai ina jin ku lafiya
lau. To, muna jin ka yanzu.
To, na gode.
To lahi Murtala dai bai da kyau bai nan dai har yanzu a garin Kaduna wake magana Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Alhaji Musa radio nan naka fa kunne yake
Dakta barka da yammaci
Barka ka dai Alhaji Musa
Sai wa sunan Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
To Alhaji Musa muna jin ka
To dakta idan muka dauka mu a nan Nigeria gaskiya al'amari kamar inda Shi Ibrahim Nonki Hula suka magana da shi da Ayuba Garba Imam magana ta gaskiya idan ka dauka an ga ana magana bin doka gaskiya ga talaka ne saboda ina dalilai da yawa yanzu ko da irin guraren da danja take tsara mutane ko kuma gurin da yellow fifa yake za ka ga su manyan kasa za ka ga wani ma wallahi ba wani kuwa bace a Nigeria amma za ka ga da ya sa sarin a mota za ka ga kawai yana zuwa ya kada mutane an buge an yi kaza kai an bashi hannu shi ba ma zai tsaya ba ya bi dokar ba za ka ga mutun yana bin wanwe ba kin kai musu magana za su ga ai su su da su kasa ko kuma mutane yana ganin shi wani babba ne ko kuma wata uwa ne a Nigeria za ka ga yana kokarin duk abin da zai fiya ta ya karya ta dan haka shi matalakan yake kokarin wannan amma in dai magana bin doka ne tsakanin da Allah a Najeriya tana kake bin doka kuma ta dole ce ma bin doka
to kana da bin kenan su talaka Alhaji Musa su talakawa ai kamar yanda kai bayani wajen bin doka akan titi ma akwai da dama da ba sa bin doka sai su tsallake idan danja ta ce a tsaya
dakta in muka dauki magana shi talaka ko talaka ya kiti doka a Najeriya wallahi yana kardar gaban shi na faduwa yake irin wannan amma za ka ga wanda suke takamar su yan manyan kasar ne za ka ga da confidence za ka ga suna bin gonwe wanda ke kai baka ma isa kai musu magana ba mun taba haka raja wadan
mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi akan layi
Abubakar
to ba
Niger kin ban
Abubakar muna jin ka Mala Bakar ka kashe radion ka.
Yo, na yi nisa da shi.
Yawwa, to muna jin kai.
Ina zo daidai da ainihin yayana Malam Ibrahim mai damu hula.
Eh.
Gaskiya mafi yawanci mu nan Najeriya.
Eh.
In kaga mutum ya taka doka an wulakan tashi talaka ne.
To.
Eh, wannan magana haka take.
To mun gode har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan menene muhimmancin bin doka. Waye kuma ya fi karfin doka idan akwai shi to mun samu kira daga Kaduna wake magana a Kaduna
to dan tsani ne dai line na wani ƙara samu gaskiya ba wanda ya fi karfin doka
to
sunana Murtala ne to kuma abinda nake faɗa shine cewa ya kamata za ga su manyan mun suka je su kasashe ko shugaban kasa ko wani za ka ga su suna bin doka amma idan suka dawo suna sauka iyako daga nan za ga an fara kare doka a dauki convoy a dinga shiga da sarin overtaking ta inda bai kamata ba traffic light sai da su ba tsaya ba to kaga an ce da raga ba ake gane zurfin ruwa yanzu kaman garin da sanan yau idan aka ce mana kan wani mutum daya fita bakin hanya wallahi talaka da yake bi ba ai talaka na jin doka su ne da suke kafa dokan kuma su da kawo karfi sun fi karfin dokan ne muna roƙon su kara dawowa suna jin doka wallahi kowa sai ya bi doka a kasar nan
da fatan za ta shi lafiya to mun gode Malam Murtala muna nan har yanzu a jihar Plateau wake magana wa alaikum salam wake magana
daga Kabiru ne na Malam Shafi daga nan Niger ne nake magana
to Malam Kabiru muna jin ka
yawa kamar maganar da abokanan maganar namu suke yi dokan Najeriya gaskiya ta tashi kan talaka ne saboda ne mu dai muna zagayawa a kasar nan guraren da ake cewa an sa dokan wanda za a kiyaye za a ga duk wanda yake shi wani za a ga shi ya fi karfin wannan saboda akwai gurin da in ka zo kai kana tsoro ma za ka zo wani babba ne zo ka ci albarkacin shi ya taka wannan doka kai ma ka je ka wuce
to ku talaka me ta ku gudunmawa
mu gudunmawa ai dai bisa dai saboda mu ai muna kamanta saboda mu wani abu idan za ka yi fa kana jin tsoro za ka yi idan da kana ganin babba yana kiyayewa to karami ma ba yanda za a yi ya tsallaka wannan abu amma manyan
to mun gode bari mu tafi jihar Kebbi wa muke da shi a Zuru
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam ala gafarta ka dan kashe radio nan naka da Allah
eh na dai ku sabana kusa a rido.
To wake magana.
Suna na Nasiru Muhammad Koto area Zuri Kebbi State.
Kamala. To muna jin Kamalan Sili.
Yawa, wato ra'ayina a yau ita doka a Najeriya kamar yadda mai gida ya bayani ne wato Alhaji Musa Jalu. Yawa doka ka talaka take yi, amma manya ba su bin doka, talaka shike bin doka. Yanzu ina baki labari zai shiga mutum shi ba kowa ba ya wuto da mota ba nan ba komai ya kulli amma shiga da yazo an tattara wasu a basu a bashi hanya ya wuce direct amma kai da kanka da lamba da komai za a tsare ka sai ka fara abin kowa zo biya don haka mu doka muna bin ta mu da talakawa amma masu kudi su a basu bin dokar da sai mutum an tare shiga yazo yayi wanwai ya wuce har kare mai sai an yi.
To amma kana magana Malam Sule kana magana wannan maganar doka da ake yi ba wai kawai akan titi ba, ana maganar doka a duk abin da ya shafi kana jina. To layin Malam Sule ya tsinke, har yanzu dai muna tare da ku sai ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku. To ina ganin naga injiniyan ya faɗa ga mu hannu, ina ganin abin da za mu iya dauka kenan a yanzu. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu dama ba, gobe ma rana ce insha Allah. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogon muke cewa yanzu ƙarfe 3:56 na maraice. Yanzu kuma bari mu ba Hajiya Aisha Sule dama ta karanto mana labaran duniya wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai tura lauyansa zuwa gaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai da ke sauraron ba'asi game da batun tsige shi ba, wanda za a yi ranar Laraba, domin a ganinsa duk lamarin kage ne kawai. Shugaban kwamitin Gerald Nadler, wanda dan Democrat ne, ya gayyaci Trump da lauyansa da su bayyana a gaban kwamitin yayin da za a yi zaman farko a zangon gaba sauraron ba'asin. An dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China a sanadiyar sa hannu da shugaban Amurka ya yi a kan dokar da 'yan Republican da Democrat suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a Hong Kong, a cewar kafar yada labarai ta yanar gizo mai suna Axios. Kafar ta bayyana wata majiya da ke kusa da jagorancin tattaunawan shugaban Amurka Donald Trump na cewa an dakatar da tattaunawan ne akan yarjejeniyar domin bawa shugaban kasar China Xi Jinping damar al'amura da suka danganci siyasa su lafa. A yau Litinin, Majalisar Wajen China ta bayyana saka takunkumi akan kungiyoyin Amurka masu zaman kansu wanda suka taka rawa a zanga-zangar kin gwamnati a Hong Kong. Kungiyoyin da zai shafa sun hada da kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Zanga-zanga, tashin hankali da kiraye-kirayen neman a yi adalci da kuma kisan taron dangi su ne suka biyo zargin fyaɗen taron dangi da ya kai ga kashe wata likitar dabbobi mai shekaru 27 a kudancin yammacin Hyderabad da ke jihar Telangana a ƙasar India. Wannan lamari da ya faru a makon da ya gabata ya tunatarwa jama'a fyaɗen da aka yi wa wata ɗaliba mai karatu a fannin likitan gashin ƙashi.
To ma sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da taya ni gabatar da shirin Aishatu Sule, da kuma wanda ya hada ya kuma bada umarni Mr. Daniel Brown, sai injiniyan namu na wannan dare Mr. Jonah Cummings, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.